Saka mai wuya.
Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama. To batu ake na maganan farmaki da aka kaiwa Fulani a kudancin Najeriya. Magana ta gaskiya, wannan magana ce kawai. Ai akwai doka da oda a ƙasar mu, ba muna zaune bane kara zube. Idan aka ce mutane su dinga kai farmaki dan wasu sun yi laifi, to ai kaga sai jawo kalubale. Ƙasa ba ta zauna lafiya ba, tunda Najeriya dukkan mu Najeriya ta kowa da kowa ne, kuma babu kabilar da ba shi da juna ba. Kowa yana hancin gari, wannan na hancin gari, wannan na hancin gari. Ba zai wanda suka yi laifi tsirarai kuma ce za a farwa mutane baki dai ba. Ai bai wannan bai kamata ba, ni ana tunanin. Sannan kuma suke cewa suna Iranin suna zaton idan Fulani suka yi kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabanninsu. Ana daidaita yi na gushitin sannan a sako mutane, wannan ba gaskiya ba ne. In kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report, idan an tabbatar in ya zo ita gwamnatin jiha ko ta tarayya sai ta shiga lamarin a bincika a tabbatar da gaskiyar al'amari. Amma dan wasu tsiraran mutane su zo sun yi laifi, wasu ce za su je su ɗauki mataki, wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa.
Sunana Isaka Dogo Ango. Gaskiya abin ba daɗi, ko da zargi ne ko da gaskiya ne, gaskiya mu abin bai mana ba. Saboda duk abin da ke kawo tashin hankali ba san mu muke, sai dai in Allah kadara a ce haka ne. Amma in haka ne kuma to a duba tsakaninsu, ko da su ne suke yi da a duba, sai kuma a nema sasanta a gyara a zauna lafiya. Saboda zaman lafiya shi ne gaba. Kar mu sa hankali ba a babban dukiya mu ce a'a sai mun yi kudi a bai fos, a'a wannan ba hujja ba ce. Mu duba a hankali, in sarkin Fulani zai gyara ya duba yaransa. Ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina, ko ba gaskiya ta Allah ba. Amma kuma ba su bane to Allah fushi yana sai masani.
Jama'a assalamu alaikum, barkan mu da wannan lokaci, barkan mu da saduwa duk kowa a sabon shiri na tsakamin wuya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cigaba da muhawarar da muke ji dangane da makomar rikicin Fulani a Najeriya din, yau za mu tabo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta Fulani din, abinda aka dade ana cewa yana ɗaya daga cikin bangarorin da suka janyo matsalolin da ake gani. Sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su Professor Jibril Aminu suka fito da shi shirin bada ilimi ga Fulani, wanda aka watsar da shi, maido da shi zai taimaka wajen shawo wannan lalura ta yanzu. Sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu a tsakanin su ya su Fulani din na Najeriya, musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin Najeriya da yadda suke kallon lamarin. Za mu kuma taɓo wato martanin da mutane suke mayarwa game da ƙoƙarin da Sheikh Malamin na Kaduna Sheikh Ahmed Gumi yake yi na saduwa da Fulani a cikin dazuzzuka. To ba tare da ɓata lokaci ba, ga Babangida tare da baƙinsa.
Abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne. Yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata, irin su burtalolinsu da irin su me yake da suna, irin su inda za su kula da dabbobinsu, shi ne kaman abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai abin nan.
Ruga kenan ko?
Yawwa, ruga kenan. So kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda yake haƙƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi. Amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurinsu wanda ya shafi kuɗaɗen shiga ba. So ba wanda ya damu da wannan kawai. Kuma inda za su yi haka ɗin, nan ne ma za su fi samun kuɗin shiga. Saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu. Masu yin yogurt din nan za su samu amfani a gurin. Sannan kuma su kansu Fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa. Amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin Najeriya babu waɗannan abubuwa. To su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen da ake magana, sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba, sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma. Wanda yake kuma shi ne abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna, su fahimci menene ma rigan ma tukunna. Amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya, shi ne ta dawo da maganar nomadic din nan, domin yana da mahimmanci fiye da yadda ake tsammani. Mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin Fulani, saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya. Sai aka ce riga. So kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki. Suna su ne kawai su gina makarantu ne, amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne. To shi sai shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kadai tashi, da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce, duka sai aka rasa waɗannan abubuwan ga baki daya. Sannan kuma da maganar shi na maganar zamfara, akasarin zamfara Fulani ne. Cikin kashi 100 kusan 90 da wani abu duka Fulani ne. To amma abin da ya faru da jihar Zamfara, su ya su ne suka rika cutar da junansu, domin mai kamar yadda ne muka magana baya, suke sace shanun junayensu. Domin me? Saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu, ya fi ni arziki kenan. Saboda Bafulatani yana kallon yawan shanun shi shine arzikinsa, shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba. So kaga duka anan gun sai ana ta samun rigingimu, suna ta kashe junansu, ko kuma ana ta kuma sace shanun, ana ta tafiya da su kudancin kasar nan, ana sai da su. So amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman akan abin da ya shafi harkokin Fulani, shine a fitar musu da burtali, kuma a samun musu da rugagen nan. Tun da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi, ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kaman su kansu ma ba su ma da mahaki ma a ƙasan, wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne. Domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama, kowane ɗan ƙasa yana da ƴanci abinda aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin. So wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita hukuma ta yi. Sannan su kuma Fulanin da shugabannin su fa na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba, na gaskiya su sa su a hanya, su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya, da kuma mahimmancin rike mutuncin kai. Saboda da an san Fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu. To amma yanzu ina tabbatar maka wayan ma da zaka gani a hannun Bafulatana, kai ka san wayan ma ya wuce hankali, ya fi ƙarfin nuna da take sayarwa.
Sai bari mu ji abin da sarki zai ce. To sarki, akwai mataki da sanannen malamin addinin musulunci na wato Sheikh Gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da Fulani da kuma neman sulhu. Ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka?
To ai mataki ne mai kyau, tunda mutum zai shiga da zai nemi sulhu, kuma na biyu kuma zai ajaje koyar da addini, kuma dama addinin shi yake so dama koyar masa, saboda su gane amma wannan abin da yake yana da kyau. Naji wasu kuma suna karkatar da abin, saboda kana duk lokacin da mutum yake so ya abin kirki, kuma sai ga wasu shi korin magana da ba suna so su wazi abin, su nuna wa abin da yake nan ba daidai ba ne. Abin da yake gaskiya yana da kyau, don haka ne wannan abin da ke faruwa, tunda abin ya zama haka, ya kasa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa wannan abin karfi, su ba shi karfi sosai. Kuma gwamnati yanzu sun da abin ya karanta ka, ya kamata ta nemi kungiyoyi, ta zauna da su, kungiyoyi na tabbatar an zauna su kowane yanki, tunda kowane wuri akwai hardo, a zo a zauna da su, inda ka zauna su a gangara musu abubuwan da ya kamata su zo su yi, saboda idan su ina kama su karfi su hardo za su shiga ko ina lungu zai su rinka taro da sauran hardo, kamar yadda muke a kudu can. Idan aka yi haka, tunda kowane ya san kowa, idan aka haka, to wannan abubuwan da ke faruwa, wannan bugi-bugin da sauransu gaba daya, wallahi gwamnati shigo ciki ta taimaka masu kungiyoyi, za a samu nasara kan lamarin. Amma bari abin kawai kara zubi, a tura ma'aikata ne ne da kaina.
Sai dai sarki, ya kamata ka fahimci kungiyoyin kudancin kudanci daban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin Najeriya. Ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma, su ne Fulani din nan makiyaya. To amma mu kuma namu na nan sai zama ma sun koma suna zaluntan Fulanin ne. So saboda haka akwai bambanci, shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske. Wannan abin da shi Dr. Gumi ya dauka, mu muna gani kaman aikin yayi mashi yawa, wajibi ne idan ana so a ci nasarar abun gwamnati ta shigo ciki. Menene gwamnati ta shigo ciki? Wannan nomadic din nan dai da ake kallo, saboda ai tana nan, doka ta kasa ne ta kafa ta, so menene amfanin ta? Da sai ya koma ya hada kai ma da ita domin a samu abin da ake nema. Amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa, ba zai samu goyen bayan da yake nema a wurin gwamnati ba. Domin me? Saboda bata dauki abin da muhimmanci ba. Amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya, mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema. Amma mutum guda ɗaya ya dauki gabaran yin wannan aikin, mu muna gani kaman aikin zai yi mishi yawa.
To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma yasa shi doctor yace bargara a fara da wani wurin, watakila yanzu zai zama kaman tunatarwa ga gwamnatin.
Ai, gazawan gwamnatin shine nake gaya maka, rashin ba su kudaden da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ga dai ma'aikatan gashi nan, muna kallon shi gashi nan, an rubuta nomadic din.
To gaishe ku malama mai, to nan za mu tsaya sai mun da muku makon gobe. Muna da shiri ɗaya da ya rage mana a wannan muhawara din. Ya za madadin su baƙi namu, Alhaji Salisu Garba sarkin Fulanin Shagamu da Alhaji Musa Zika na ƙungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adama a duniya, tare da ita Grace Abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin, da kuma musamman shi Babangida Jibril da ya shirya muhawara ɗin, Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington DC. Mun ba ku lafiya.